Allah, Dr. Ibrahim Adam Umar Disina yana tare da mu a wannan zaure domin amsa mana tambayoyin da ku kuka turo ta akwatin kartukwana ko kuma wanda za ku yi masa kai tsaye. Dr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu mal'awal.
To alhamdulillah, yau ma cikin yardar Allah mallam za mu fara ne da tambayoyin da masu sauraro suka turo mana ta akwatin kartukwana. Saboda haka sai a gyara zama domin jin cikakken shirin.
أمتي أدعوك فسنهضي همما فلا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت متاعينا.
ثم عد الله a daidai wannan lokaci za mu fara da tsokaci kamar yadda malam ya saba kafin sai mu lalubi akwatin sakonnin masu sauraro ta akwatin kartukwana kamar yadda muka saba. Malam bismillah
ar-rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ‘Yan uwa masu sauraronmu a duk inda kuke ta wannan kafa mai albarka, ina ƙara maimaita mana sallamar musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri. Tsokacinmu na yau mana awwal kan abin da muka sa a gaba, abin da ke gaban kowa, sallar layya da kuma abin da ke cikinta na bukukuwan sallah da kuma gagarumar ibada nan da ake yi ta layya. Layya ibada ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'antawa waɗanda suke mazauna gida ba su sami damar zuwa aikin hajji ba, yayin da waɗanda suka je aikin hajji su kuma suke ibadar hadaya. Wato dai lokaci ne da wanda yake gida da wanda ya tafi Makka, kowa ana so in akwai hali ya yanka. Ibadar yanka babbar ibada ce, shi yasa Allah maɗaukakin sarkicin Alƙur'ani ya ce ƙul inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Fada musu cewa lalle sallata da yanke-yanke na da rayuwata da mutuwata duka ina gudanar da su ne akan tafarkin Allah. Ka duba ka gani, da aka ce sallah sai aka ce yanka, kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala a wani guri ma yace fasalli li rabbika wanhar, ka yi sallah wa Ubangijinka sa'annan ka yanka. Saboda mahimmancin ibadar yanka ne ya saka aka ce yankar fa ga ƙa'idojinta, ga yadda ake so ta kasance. To musamman yankan da ake yi lokacin sallar layya ibada ce wacce Allah ya ambace ta cikin Alƙur'ani, walikullin ja'alna mansakan lahu, a kowa daga cikin al'ummarmu da suka gabata akwai tsarin irin yanke-yanke da aka yi musu. Ba mu ne kaɗai musulmi muka fara ibadar yanka ba, kamar yadda yake a cikin Bible a tsohon alkawari da sabon alkawari, duka an ambaci ibadar yanka. Su Yahudu suna yanka saniya ne, jar saniya, yayin da su kuma Nasara an ambaci cewa bayan haihuwar Yesu Almasihu Yusuf da Maryam sun yanka wata ƴar ƙaramar tsuntsuwa da ta yi kama da hammama, haka dai yazo cikin Bible Larabci kamar hasbiya haka. Duk wannan ke gwada cewa suna yin su ne a matsayin sun yanka ne don su nemi kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yanda yake wato kusan kowace ibada ko duba masu bautan wani abu za ka ga daga cikin salon da suke bi wajen bautata ma abin akwai gabatar ma da wanda suke bautatawa yanka, kamar yanzu masu bautar gumaka zaka ga suna yankawa gumaka, masu bautar aljanu, masu bautar bokaye, masu bautar shedanu zaka ga suna gabatar musu da abin yanka. To wannan fa tsari ne na ibadar banza ma, ibada ce wacce take ta shirka. Allah subhanahu wa ta'ala mu ya tsara mana tsarin mu da musulunci na yanke-yanke da ake so mu yi musamman a lokacin layya. Na'am, akwai wasu yanke-yanke, amma dai muna magana ne akan yankan da ake yi lokacin layya. Na faɗi haka ne saboda wasu ba sa ganin abun da girma, kamata ya yi wasu ƙoƙaƙenmu mai shiri mai tanadi muga cewa lokacin da ake wannan ibadar gurgudan halin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mana za mu yanka daidai da halinmu. Ba daidai ba ne ba dan kana alhaji ka ce abinda za ka yanka mana kaɗai shi ne lagu, in kai miloniya ne sai ka yanka irin na miloniya, in biloniya ne sai ka irin yanka na biloniya, in kai mai ƙaramin albashi ne sai ka yanka daidai da irin samun ka da wadatarka. Kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mawadaci bane ba shi, amma saboda ayi yankan, ayi ibadar, a samu nama a ci, jama'a su wadata, raƙumi ɗari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka sallallahu alaihi wasallam a lokacin da je aikin hajji. To amma sai ga yanzu idan aikin hajjin ma aka je da mawadatan da marasa shi din duka abin da suke yanka na tikitin da zai zamto shine abin yankan su, abin da suke yankawa iri guda ne wanda ba haka ya kamata a ga ayi ba, kamar yanda gidanka ya sha bamban da mutane, kamar yanda motar ka ta sha bamban da mutane, kamar yanda ka auri da kwalwa cikin mata saboda kana da shi. To ya kamata idan irin wannan ibada ta zo ma maga wato kai godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala, ka gwada lalle Allah madaukakin sarki ya maka arziki dan jama'a su ci gajiyar ka a wannan gabar, ya zamto cewa ka samu lada kuma ka amfanar da mutane. Shi Allah ba wai damuwar sa naman ba, ba wai damuwar sa jinin da za a zubar ba, damuwarsa shi ne an ce ka yi kayi layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Saboda haka ina taya yan uwana shigowar wannan wata, wacce kwanakin waɗannan wata na farko-farko guda goma, kamar da tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wasu kwanaki waɗanda ayyuka a cikinsu ya fi daraja ya fi matsayi a gurin Allah. Allah ya fi ƙaunar wannan abin kamar ayyukan alheri a waɗannan kwanaki goma na farkon watan Zulhijja. Wasu abinda hankalinsu ya fi tafiya su yi shi ne azumi, yin azumi a waɗannan kwanaki, duk da yake cewa ba a rawaito manzon Allah yana azumta su ba, amma dai ba za ka ce a laifi bane ba, saboda ai azumi shi ma ɗaya ne daga cikin ayyukan alheri. To amma bai kamata mu zama tomarwata ba, kamata yayi sai ka duba ga cikin dangin ayyukan alheri wanne ne kake da kusuri a kansa, ko kuma wanne ne wanda in kai zai fi amfanar da mutane a daidai wannan lokacin. Sai zamto in kai shi tsadar da zai yi da abinda za a tara maka lada zai tsara da a ce ka yi shi a wani lokacin da ba yanzu ba, saboda yanzu lokacin buƙatar sa ne. Ya ku ƴan uwana musulmai, musulunci fa ya yi kira a yi sallah, ya yi kira a yi azumi, kada ku dinga taƙaita ayyukan alheri akan ibadar jiki kaɗai. A'a, Allah cikin Alƙur'ani cewa yi alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ذهبت إلى صلاة سألنكم من أين إذا صلاة سساهن سؤال جيفو سشري وأنا أبو سباير ba a sarrowa ya kamata yanzu manyan alhazai da muke da su a cikin gari a ko ina kamata yayi a ce wato kowa ya yanka gurgudan ikonsa kawai ka yanka sani ya kai da iyalanka ba sai kuma ka yanka wasu shanun don makwabtar anguwa don jama'a anguwa don sauran mutane don amfana musamman irin wannan yanayi da ake ciki wanda ba kowa ne zai yi layyan ba kuma da za a ce za a kididdige adadin waɗanda ba za su yi layyan ba sai sun tsara adadin waɗanda za su yi layyan to kamata yi wanda Allah subhanahu wataala ya hore musu su ƙara wato azama su yi amfani da damar su ta Allah ya hore musu su sayi aljanna da kuɗin su wannan shine zai zanto arzikinka ya maka amfani wannan shine zai zanto cewa ka ci gajiyar dukiyarka shine investment zaka yi wa kanka wanda zaka girbala nan gobe kiyama irin wannan halin ne yasa fatalakawa suka ji haushi amma kana mawadaci kuma kai ma baka yin abun alheri sai dai kawai kullum haɗa kai a masallaci ba maganin kana cire dukiyarka kana yin ayyukan alheri to wannan menene bambancinka da mu irin wannan halin na amfani da dukiyar da Allah ya baka ka nema wa kanka aljanna ya saka talakawa suka je gurin manzon Allah marasa shi suka ce ya rasulullah zahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fadli amwalihim ko bi fuduli amwalihim cewa ya rasulullah wa masu kudi sun kwashe lada baki daya duk abinda muke na ibadar jiki sallah azumi su ma suna yi sannan kuma suna iya cire kudin su su yi wasu ibadu na sadaka wanda mu ba ma iya yi yaya za a yi ya rasulullah manzon Allah sai lallame su yake cewa ayan kai tasbihi kuma sadaka ne kai tahmidi sadaka ne ku taya mutum ya daura kayansa akan dabbarsa ko abun hawansa sadaka ne manzon Allah ya kididdiga wasu abubuwa ya ce duk waɗannan sadaka ne mala awwal
kalma Allah
su ma masu kudin sai suka ji sai suke yin irin abin da aka ba mu wadancan sakar ansa cewa wannan ma sadaka ne sai suka sake koma gurin manzo Allah suka ce ya rasulullahi sun ji fa abin da muke yi su ma sun ci gaba da yi sai manzo Allah ce zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un alim wannan ai karin falla ne daga Allah wanda ke kada ma wanda ya ga dama Allah kuma wato mai yalwan falla ne kuma sani ne saboda haka ina kira da babbar murya mawadata وأما بنعمة ربك فحدث جميل نعمة وبنجدك مغني أكسا دنبن جماعة بذاسي ليابا واني تكيم متاني ميوهر أي سلر ما بذي سابا أبن نزي كي باكين سنناما با سلر مسلمي ليير مسلمي أتكيم مسلمي أكوي مواداتا واندا أبن نسيكي دشي يات ألا بكاتسو باماتش بامنش سبادة دكا بانيبا amma dai su dan kaftaro wani abu ko da 0.5% ne ko da point menene dai ko saniya ɗaya ka ƙara ka ce wannan ta mutanen unguwa ne waɗanda aka san ba za su samu damar yin layya ba a raba musu wannan hali ne na gari haka ake so a mawadaci ya zamto cikin mutane amma ya ku za fadlin wa ya bakal bi fadlihi ala qaumihi yastaghna anhu wa yuzmami ومن يهد لا يذمم ومن يهد قلبه الى مطمئن البر لا يتجمجم قاعده ta rayuwa cewa duk wanda Allah ya bashi falala sannan yana taimakon mutane da wannan damar da Allah ya bashi yakan rage musu radadin damuwa to zaka jama'a suna son kan suna son sa suna kaunar sa wanda kuma yake musu rowa ko da bayan suka iya da shi a bayan idanun sa ba sa faɗin alheri kuma abin zargi ne ba abin sha'awa tsakanin su ba na malawo
to alhamdulillah anan zamu da zami na tsokaci cikin wannan shiri na matambayi ba ya bata da ke zuwa muku kan mita 97.5 kada dai kumance duk ta Ibrahim Adam Umar DC na shike gabatarwa
وينشر الهدي إيمانا وبوارقة فبالجهالة قد
تمام الله mai sauraro kana iya turo sakonka a cikin wannan shiri na ko in ce tambayarka dangane da abin da ya shafi addinin musulunci kan lamba 0806029972 Malam zamu fara da wata tambaya ce da take cewa wai da gaske annabi ya ce a ƙarshen duniya za a hana zuwa aikin hajji.
To da ban san wannan hadisin da wannan salan da wannan tsarin ba, akwai dai hadisin da na san malamai suna ambatowa cewa an taɓa faɗa, amma suna cewa kuma hadisin ƙarya ne. Imam al-Baihaqi cikin Sunan al-Kubra ya rawaice shi, Malam Albani a cikin littafinsa Silsilatul Ahadith Dha'ifa, da ma wasu malaman gabaninsa sun ce hadisin ƙarya ne. Shine cewa manzo Allah ce hujju qabla an yumna al-hajj ko qabla an tumna'u, ku je aikin haji gabanin a zo ana hana ku. Har a cikin lafazan hadisin aka ce wai za a samu wani ɗan ta'adda baƙar fata wanda zai tsaya yana girbe duk wanda ya zo zai je aikin haji, yana hana shi sakat, yana cima alhazai zarafi, yana musu fashi, wannan zai iya sa duk ma'afasa zuwa aikin hajji. Manzon Allah sallama ya bai hudu wannan zancen ba, wannan zancen ƙarya ne. Ina gudun kada wannan tambayar an yi ta ne saboda abin da ke faruwa a zamanin yau din nan na bana an saka tsarin ba mai zuwa aikin hajji sai wanda yake mazaunin ƙasar Saudi Arabia. Shi ne yake da damar zuwa aikin hajji, shi ɗin masu ya karɓi izini ba wai kowa da kowa ba. Wannan ba za a ce an hana masa ne a yi zuwa aikin hajji ba, saboda a tarihi an taɓa samun wasu lokatayya da ma ba a yi aikin hajji ba saboda wasu uzurruka, ba hanawa a kai ba. Ya kamata mu zamto masu adalci wa kowa, ko da muna da saɓani da mutum kada hakan ya hana shi, ya hana mu yi masa adalci. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى كي أدلت هكا أكيسو سنة وأن السكا بيا كدن أيكين هجبا سامدا مزو أيكين هجبا إن شاء الله الله دي باس لدن أيكين هجي إيه سبو دا كمان الإمام البخاري رويتا تيوا بايا مزو الله صلى الله عليه وسلم يدا ودقا يكين تبوكا دي قراتو غلم مدينة سيما ذلك تيوا inna fil madinati la aqwaman, cikin garin madina akwai wasu mutane, ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum, ba wani kwazazzabo ko kware da kuka shiga a cikin wannan tafiya taku, ba wani ba inda kuka je sai suna tare da ku. Suka ce ya rasulullah suwaye, manzo Allah ce wasu ne waɗanda habasahumul uzr, uzri ne ya hana su zuwa. Saboda kaga mu waɗanda muka yi ne zuwa aikin hajji, mun yi ne zuwa hajji ko mun yi iya abin da muka yi, insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan ya ba mu ladan aikin zuwa aikin hajji, kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye wannan musiba da cuta da ke cikin duniya baki ɗaya, ya zamto cewa shekara mai zuwa kowa ya samu damar zuwa don sauke abin da ke kansa na ibada. Wallahu a'lam.
Malam, wai wace dabba ce ta fi falala mutum ya yanka a lokacin yin lahiya?
Akwai saɓani tsakanin malaman musulunci kan wace dabba ce ya fi dacewa ko ta fi falala a wajen yankan layya da hadaya. Duka hukuncinsu ɗaya, da layyan da hadayan hukuncinsu ɗaya. Mazhabar Hanafiya da mazhabar Shafi'iyya da mazhabar Hanabila dukansu sun tafi cewa raƙumi shi ya falala, daga nan sai saniya, daga nan sai rago, sai kuma abin da ke da ƙarancin kuɗi, ina nufin tinkiya, sai bunsuru ko taure ko kuma akuya. Mazhabar mutum malikiya su ne suke ganin cewa rago ya falala. Dalilin mazhabar mutum malikiya akan cewa rago ya falala saboda duk abin da aka rawaito na annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi layya, annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin layya ne da rago. Suke cewa kaga abin da manzon Allah ya dimanta yana yi, to wannan shi ya fi falala. To amma sauran mazhabobi ba su amince ba da wannan zancen, kuma gaskiya zancen na sauran mazhabobin ya fi dalili, ya fi ƙarfin hujja. Kasantuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rago kawai yake yi, wannan baya gwada cewa ragon shi ya fi, saboda ka san idan akwai hukunci Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zabi na kasa wani lokaci yayi ko in aka kawo manzon Allah abubuwa guda biyu masu tsari biyu sallallahu alaihi wasallam yakan dauki mafi sauki dan ai koyi da shi sallallahu alaihi wasallam saboda in manzon Allah ya dauki abu na kololuwa sai ga mutun yana shiga cikin damuwa saboda bai koyi da manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
amma in ba haka ba idan muka dauki hadisin nan dake cikin sahih bukhari hadisin imam bukhari ya rawaita hadisin au yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata irin ladan da ake samu ga mutumin da yaje sallar juma'a da wuri manzon Allah ke cewa wanda yazo a lokacin farko za a rubuta masa kamar ya bada sadakar raƙumi wanda yazo a lokaci na biyu za a rubuta masa kamar ya bada sadakar saniya wanda yazo a lokaci na uku za a rubuta masa kamar ya bada sadakar lago kaga dama fa gaba da ibada wannan ibadar ai sadaka ce to ana magana in ka zo a lokacin farko zaka bada za a rubuta maka kamar ka bada sadaka ta kololuwa sai aka ambaci
raƙumi
sannan aka ambaci saniya sannan daga baya aka ambaci
lago
shine abin da malamai suka kafa dalili akan cewa su suka fi akan lago kuma dai wanne ne mutun yayi ita layya dama ana yin ta ne da dangin dabbobi guda takwas waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani ko dai raƙumi da raƙuma ko saniya da bijimi ko kuma rago da tinkiya ko kuma taure da akuya banda waɗannan ba a yin layya da wasu dabbobin da ba su ba ko da kuwa akwai makamantansu ko waɗanda suke kamanceceniya da su a cikin dangin dabbobin daji ba za ka ce bari ka yi layya da raƙumin dawa ba za ka yi layya da ɓauna ba saboda ɓauna ta yi kama da saniya ba za ka ce bari ka je ka yi layya da gada ko da barewa saboda sun yi kama da akuya ba dole sai dabbobin gida hakanan ko a cikin dabbobin da ana iya rayuwa da su a gida kamar jimina ba za a yi layya da su ba sannan kuma tsuntsaye ba a yi layya da su mazhabar az-zahiriyya su ne kadai suka ce su komai ma ana iya yin layya da su da shi da su har suka ce ko zakara ma ana iya yin layya da shi saboda kaga da gwagware da tuzulai na sama abin layya to amma wannan ba shi ne zance wanda yake mai rinjaye ba wallahu ta'ala alam
Allah ya samu dace
amin
mana ina matsayin azumin arfa a musulunci
azumin arfa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a azumce shi ya ce ku azumci azumin arfa domin ina tsammanin sabuhu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin yakan kankare a kurakuran da mutum ne na shekarar bara da shekara mai zuwa shine azumin da aka ambata yana kankare azunubin da mutum ne na shekara biyu sai aka tsallake na shekarar da ake yake ciki shekarar bara da kuma shekara
da zai zuwa
in ji manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
ranar arfa ai babbar rana ce
kwarai
rana ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alherin addu'a da dan adam yake yi baki daya babu kamar addu'an arfa cikin musulmi Ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi ficin addu'o'i gaba daya mafi ficiyar addu'a ita ce addu'ar arfa rana ce da Allah subhanahu wataala yakan wato ciwa mala'iku da ke sama yana musu alfahari da bayinsa yana ce ku kalli bayina ga sun zo butu-butu duk wato kura a jikinsu ba abin da ya fito da su in banda neman yadda na a wannan rana a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda na mai neman gafara in gafarta masa irin dai abin da aka rawaito manzo Allah yake faɗin makama kwatan kucinsa a lokacin abinan kashin dare na ƙarshe
malam wannan falala na ranar arfa da addu'an da ka faɗi din nan wanda ba su samu zuwa aikin hajji ba suna gidajensu kamar mu a nan gida Najeriya an ka samu kanka a wannan rana kai addu'a za ka shiga cikin rukunin masu samun falalar
ga azumi dai dama mazauna gida ne
na'am
su waɗanda suke filin arfa ba sa yin azumi manzo Allah sallama da kansa bai yi azumi ba
na'am
khairul huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam sannan abin da shafi addu'a ga waɗanda suke can nan da mazar ce khair du'a wa arafa mafi alherin addu'a ita ce addu'ar da aka yi ta a Arfa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wadanda zai yi alfahari da su wa mala'iku ai sune wadanda suka je
suke
haramin da suke Arfa
na'am
so mu dai anan gida akwai namu malam mu din ma ai namu babba ne shekaran azumin kulakulan shekarar bara da kulakulan shekara mai zuwa
na'am a shikenan duk wanda suka samu suka je irin wannan ibada kasmanta da gida su sa mutanen gida addu'a
barai da gaske yana da matukar muhimmanci
inda addu'a
sa kasar ka ka sa iyayen ka sa malaman ka sa sauran
al'umma ka
musulmi baki da na'am
to Allah ya samu dace malamai ya halitta mutun ya karbi kyauta da gwamnati take badawa na raguna lahiya bayan kuma shi mutun yana da wada'atar da zai iya saya da kudin sa
to kyauta da ake ba wa mutum musamman kyautar da ke suke fitowa daga gurin hukumomi ko kuma kyautar da ake baka a dalilin aikinka duk wani abin da za a baka a dalilin aikinka ka karba to wannan sunan sa rashawa indai ba albashi bane ba yanzu kamar ku yan jarida irin yanda idan aka je wani taro ba wai sunan wannan abun allowance ba haka kawai sai a ce an dauka an baka dan dai ba wani kana da albashin kana Allah gurin za su tura ka a daukan bayanan ma za su baka kudin
abun hawa hadda na kashewa
kuma sa'annan ka je a baka dan ka ba kuma tsarawa akai ba saboda dai ka gyara labarin suna wani abun corruption suna abun rashawa ba ma kada ka ce na tuba ko kare yanzu ko mu masu karantarwa da wa'azi ne a dauki wani abu a bamu saboda alallame mu saboda mai bayani irin wanda ake
so
na wani abun corruption to ya danganta idan aka baka kyauta wace irin manufa yasa aka baka kai mai hankali ne zaka iya fahimtar me yasa aka baka idan an baka ne dan kawai alallame ka ko a saye ka ko wani abu makamancin haka in ka gane haka ka rasa karba in ka karba ka shi haramu ko kuma ka karba ka maidawa masu shi sai karba amma sai ka yankawa talakawa misali irin rago ne in kudin da suka dauka suka karbawa mutane domin azar dama kudaden su ne in wannan ne in ga wannan ne to amma idan ya zama cewa ha kawai tsarin ne na hukuma kowa ana raba masa lagon layya ne kai kana dan kasa kai man aka baka in ka karba ba za a ce kai laifi ba ba za a ce ka saba laifi ba ba za a ce ka aikata haramun ba wallahi ta'ala alam
alhamdulillah malami matsayin wanda ya ki zuwa sallar juma'a ranar juma'a saboda kawai yayi sallar idi
a wannan tambaya ai ta rigima ce malama in ba haka ba dan me za a juyo mun tambayar a haka to bari in mai da ita ne take
to
sai kuma amsa ta tare da kuma faɗa wa mutane ba haka ya kamata ai ba farko kamar yanda yake bana idi zai haɗu da juma'a
na'am
kusan kowace shekara sai ga idan irin wannan abun ya faru za ka ga ana yawan cece kuce a kai ka san ba mu da wayewa ta ka yi haƙuri a iya saba maka kai ma ka saba wa mutane idan idi ya haɗu da juma'a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce an baka zabi in ka so ka zo idin ka ka kuma zo juma'ar ka in ka zo idi ba sai kai
juma'a
ba sai kai juma'a ba
zabin ka
ne amma ga wanda yake shugaba shi ana so ya fito saboda in akwai wasu wadanda suke da bukatar su zo sallar juma'a in baka zo ba
kaga ba za su zo
baka kyauta ba haka malamin suke nasantawa saboda haka anan gurin kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da idi da juma'a a zamanin sa sai wa inna mujamma'un mu za mu juma'a tunda shi shugaba ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi ya saka koda Abdullahi dan Zubair shi ma a zamanin sa lokacin yana shugaba a garin Makka wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi sai ki fitowa zuwa sallar juma'a to anan gurin abin da ya fita shine ya fito din to amma abin da yayi ba za ka iya cewa ya aikata haramun ba tunda wato dama sa ce to dama ba wannan ne na san abin da ake yawan tattaunawa akai ba galibi tattaunawa akan shi ne ga wanda bai zo Juma'ar ba to shin zai azhar ko ba zai azhar ba wannan abu ne wanda yake tsohon zance ne na'am cikin littafin at-tamhid na Ibn Abd al-Barr al-Numari wanda kaga malamin ya wajen shekara 1000 da mutuwa ya ambata cewa waɗanda suke cewa ba za a yi azhar ba ba za a yi juma'a ba zancen su zance ne wanda yake batace amma dai abin da nake so in faɗa ba magana zancen batace ko ba ko ingantacce bane ba abu ne wanda yake akwai sabani akan su tunda jimawa da can
na'am
to da yake cewa daga baya mafi yawan malamai ba sa magana cewa ba za a yi azhar ba kusan kowa yana cewa za a yi azhar din amma Imam Shawkani wani malami da aka yi a kasar Yemen a cikin littafin sanin al'adar ya fito yana cewa a'a shi baya fahimtar cewa za a yi azhar din wanda kuma irin fahimtar cewa ba za a yi azhar din ba misali ana malamin mu malamin Idris Abdulaziz tunda ni malami na ne ko malamin mu malamin Idris Abdulaziz yana irin wannan fahimtar to amma kuma shi wannan mai abin rigima ciki wasu sun dauka kamar na nufin kaga kamar da wani abu ne wanda yake da magabaci akai ko wanda suke cewa ya zahar su masa da magabata ne akai to kamata yayi kowa ya bi abin da ya fahimta shikenan ban ga abin rigima a ciki ba
ko zabi ne ma
zabi ne akai saboda haka ba na ganin kan kowane abu a ringa rigingimu a mai akai kawai jazzace na ilimi in ka fito kai shikenan sai ya wuce ba ana yin karatu ko wa'azi dan a bata ma wani ko a ci mutuncin wani ko a ya hada ba bukatan wannan duka a kowa na yi dan Allah ne saboda haka irin yanda kaga ake saban sabani a garin ku haka a cikin ruwa ba ma anan Najeriya ba in ka tsu abu na Saudi Arabia an taba samun wani lokaci da wasu daga cikin limamai su ma suka yi fitowa sallar juma'a a suka yi kuma suka yi
kuma ranar
idi wasu masu kuma da fitowa cewa ba za a yi azhar din ba to a lokacin har ma aka sami ma'aikatan addini suka tilasta ma al-imamai cewa dole kowa sai ya fito kaga wannan ai ba zance na ilimi ba zance na karfin mulki so abu ne dai mai sauki bayan Allah abu ne wanda yake akwai sabani a kai kai dai abin da ya kamata duk matsayar da zaka dauka iyakar fahimtarka iya ka yi matakar kokari ganin ka tabbata cewa shine abin da ya fi dalili shine abin da ya fi rinjaye shine abin da ya dalili ke goyon bayan sa in kai haka tsakaninka da Allah ko da ka kuskurewa daidai Allah ba zai kama ka ba to amma yanda ake kasan dan kai dan ta more yanzu shi malami in ya fada zai fada ne don haka yake fahimta kai kuma in ka mai da abin ya zamto abin wasa abin isgili abin rikici sai ga shi ya samu lada kai ba za ka samu ba to ya kamata mutane su gane cewa shi addini ba abin rigima bane ba
na'am
mun ji tambayar gaba
mallam wannan tambayar cewa take wai mutum zai iya sayan shinkafa ya ajiye sai damuna ta zagayo ya fitar da ita ya sayar a matsayin iri ko wannan ma ya shiga wato hukuncin nan ne na boye hatsi
boye abinci haramun ne amma fa ba fa da irin salon da mutane suke tsammanin cewa haramun bane ba yanzu mu abinda ake haramtawa shine mutum ya sayi abinci da kaka a lokacin da yake da arha ba zai sayar da shi ba sai ya dan fara tsada ko kuma in damuna ta shigo a lokacin yana tsada wannan sai a ce sunan abinda yake yi boye abinci a jawo duha da sanda suka aibata masu boye abinci a dora a kansa wannan kuskure ne dan ka sai kaya a lokacin kaka ka sayar da shi bayan yayi tsada baka aikata haramun ba bari in taho da mutane zuwa wani zance ina nafi akan hadisin da ya zo yayi magana akan haramcin haka mu ji shi yana nan cikin sunan Tirmidhi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aljalibu marzuqun wal muhtakiru mal'un hadisi ne wanda Sayyid ibn al-Musayyib ya karbe shi daga Ma'mar ibn Abdullah sahabi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna Ma'mar ibn Abdullah sai Sayyid ibn al-Musayyib ke cewa manzon Allah ya ce ta hannun Ma'mar ibn Abdullah cewa al-jalibu marzuq wanda zai sayi kaya in ya saya ya sayi da ba zai boye ba wannan shi Allah ke azurtawa wal muhtakir amma wanda yake boyewa mal'unun tsinanne ne to amma a cikin hadisin sai aka ce wa kana ma'marun yahtakir amma shi ma'mar marwacin hadisin ya kasance yana yin boya yana boya abincin to ya zai rawaito abinda an tsine masa sa'an nan kuma ya aikata ya za a ce shi rawaito hadisin kuma ya aikata a sabanin hadisin ba kuma sabanin na magana cewa wanda ya aikata an tsine masa
no
shine abinda malamin suka ce a'a shi al-ihtikar din kalmar shi wacce tana da ma'ana da yawa yanzu misali in kace alƙalere ai akwai ta boci akwai ta karina misali in kace gwaram shine akwai gwaram ta Kano har akwai sabuwa da tsohuwa akwai ta Misau akwai gwaram ta nan alƙalere wato wasu wato ambiguity irin abinda batu da yake cewa ambiguity zaga kalmar ɗaya ne furtawar ɗaya ne amma ma'anar kowace daban misali in ka ɗauki kalmar like L-I-K-E tana zuwa da ma'anar ƙauna ina so like kaza ina I like this style ina son wannan kaza ku zaka cewa abu kaza like kaza ne kama da kaza ne in like furtawa ɗaya ne to haka shi ma kalmar al-ihtikaf al-ihtikar shine boyewa wannan wanda ke son ƙarin bayani zai ko duba littafin Fathul Bari Hafiz Ibn Hajar ya tattauna akan hadisin shi yana magana akan hadisin sai Muslim ne da Imam Muslim ya rubuta cewa la yahtakiru illa khati shine hadisin da yafi inganta a wannan babin cewa ba mai yin itikari in ba mai saban Allah ba in ba mai kuskure ba in ba wanda ya aikata zunubi ba abinda dai nake son faɗa abinda malamai suka ce abinda ake cewa itikari ko boye abincin da yake haramu shine a lokacin da abinci yake tsada kai kuma akwai kuɗi a hannunka kana da damar da zaka iya saye abin da ke ka naka ake ke kasa yake kasuwa dan abincin ya kara tsiri ne sama sannan kuma ka zo ka
kafidda kana sayar da wanda tsada
kaga wannan asali kana ji ka sa akwai mugunta
kana ji
ka sa su malaman da suke magana akan boye abinci sun yi ta maganganu akan abubuwa cewa na farko tukunna dole ne gabanin ma a cewa abincin da aka boye din boyayyen abinci ne sai mu wanda mutun ya je siya dan yanzu ni manomi ina noma na aji abinci na sai damuna na sayar ba za a ce na boye ba na biyu dole zan to cikin dangin abinci dan yanzu na boye tufafi ko na boye wani abin da yake ba abinci ba bazan zama to na shiga cikin wannan ba ka fahimci
na fahimta Allah ya sani tsaro ma
matsala ce wacce ke mai sauki a cikin littafin al-istizkar sharhi muwatta malik da ibnu abul barr numari har ma yake cewa akwai yanayin ma da zai zamto sayan abinci a lokacin da yake araha a ajiye shi zuwa wani lokaci daga hannun manoma ya ka zamto mustahabi ma amma wannan zancen ba wanda zai iya ganewa sai mutumin da yake manomi yanzu misali in ka ce lokacin kaka masu yin abinci kada su shiga su siya da yawa a lokacin da manoma sun fito da abincin suna buƙatar kuɗi ko masu ci ku sai masu siya ku ci ba ku da ƙarfin da za ku siya har sai su masu iya samun kuɗi su biya buƙatunsu su yi auren ƴaƴansu tunda ga kuɗi a hannunsu sai ga maslahanta ta abu nan wasu malamai suke cewa hatta irin wannan yanayin idan ga abincin da yawa ga manoma sun fitar da shi ya ma zamto ana so shugaba ya sa ya saya don ya ajiye idan ya zamto cewa su an ba su da dama sun sayar da abincinsu don su yi sauran buƙatunsu wato zance ne wanda yake dogo to da haka a taƙaice dai irin abin da mutane suke yi na sayan abinci daga kaka su ajiye daga baya su sayar ba haramun ba ne ba shi ne wanda manzo Allah ya tsine
ba musamman ma wannan da yake shi ya ce wai suna adanawa ne don yin iri
to ga wanda magana ne
iri to da fatar mai sauraro yana tare da wannan shiri na matambayi baya bata wadda ke zuwa maka daga nan albarka radio akan mita 97.5 kana iya turo tambayarka akan 0806002972 mai sauraro da Allah wannan namba saku kawai banda kira Allah ya sa mu dace yanzu mu shiga turmi na uku na ƙarshe yadda zaka kira mu akan 0706182947 akwai kuma 0807094323
ويفرش الدرب ريحنا ونسرينا وينفض الذل عنا والقنا أبدا فقد صنعنا مآتينا بأيدينا أمتي أدعوك فتنهضي
تو من قدي مكة ga mai sauraron mu na farko kuma ya shigo ya katse a kan lambar da muka bada 07/06/82/89/47. Assalamu
alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
Ina yi wa malam barka da warhaka.
Na malam yana jinka.
Yauwa, na ce ina dan so duk da dai ina ga kamar tambaya na bai shafi abin da aka tattauna yanzu ba.
Kai tambaye kawai ka
tsaya. Kai tambayar ka kawai.
To shikenan, ina so a dan yi min karin bayani dangane da kabli da ba'adi.
Kabli da ba'adi wasu gida ne guda biyu da ake yi. Bayan sallah ko dab da za a irin da sallah idan mutum ya yi rafkanuwa. Idan mutum ya rage wani abu bai sallata ba a sallarsa, abinda yake ba rukuni ba a sallah, sai ya yi ƙabli. In kuma mutum ya ƙara wani abin da ba a saka shi ba a cikin sallah, sai ya yi ba'adi. Su ne sujudin da ake cin su sujudan rafkanuwa.
To malam, suna da wani kamanceceniya ne da suka iya bambanta tsakanin wannan sujudai?
Idan mutum gurbin ƙabli ya yi ba'adi ya yi, in ya yi ba'adi a gurbin ƙabli ya yi.
Na'am.
In dai mutum ya kuskure ya yi sujudan
nan
ta farko ko ta baya duk ya yi.
Na'am.
Na'am.
Allah ya sa mu dace.
Allah ya halala.
Assalamu alaikum. Ayya. Kai kuma flashin ne? Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Na'am. Kai tsaye ka yi tambayar ka gabatar da kanka.
Barka da yamma malam.
Barka malam.
Sunana Ahmad.
Ta malam. Ahmad, ka yi tambayar ka.
Tambaya na shi ne malam, kamar mutum ya yanka layya. Yadda zai kafa nama. Kamar ya yanka rago haka, yadda zai kasa da wanda zai ware nashi da kuma wanda zai sadakar da shi, haka nake so a samu na ƙara mana bayani akai.
Mal Ahmad, yadda lamarin yake, an taɓa samu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi yankan layya a shekarar an yi yunwa. Me yiwa za a ce wannan shekarar ta yi kama da wannan lokacin?
Eh, tunda ana tsananin.
Amma dai manzon Allah da ya ga gashi abin da aka yanka ba yawa ba yake da shi ba, ga kuma buƙatar da yawa. Sai manzon Allah ya tashi ya yi hudu ba a shi mutane yake cewa na hana kowa ya ajiye naman layya. Ko dai ka ci iya wanda za ka iya ci sauran ka yi sadaka da shi, amma ban da ajiyewa. Amma daga baya, bayan guri ya yi sauki, lamura sun sauka, an samu yalwa, wannan kunci da aka shiga ya wuce, sai manzo Allah da kansa yake cewa kuntum nahaytukum an idkhali luhumil adahi fal ana dakhiru wa kulu wa tasaddaqu. Manzo Allah yake cewa da na hana ku aje naman layya, amma yanzu an ba ku dama, kashi daya ku ci, kashi daya ku yi sadaka, kashi daya kuma ku aje kayan ku. Saboda haka waɗannan su ne gida uku da manzo Allah ya ce a raba naman layya. A yi mutum ya so ya raba, wani ya ajiye, wani ya sadaka, wani kuma ya ci a lokacin layya. Amma kuma da za a ce duk ya ajiye ma ya cinye ya haɗama, layyansa ta yi sai dai bai kyauta ba. Amma kuma da za a ce ya sadaka da shi gaba ɗaya bai ajiye komai kuma, musamman akwai buƙata a nan gurin kuma ya yi abin da ya fi dacewa. Wallahu a'lam.
Wa alaikum assalam.
Malam da fatan malam ya ce.
Na'am malam baka.
Wannan tambaya na shi ne. Muna tare ne da maƙwabciya na ke muka samu matsala.
Kawai da matsala.
To malam, to in za ta shigo gida ma ko sallama ba ta mu. Malam ya halatta na mutane.
Ki mata magana?
Eh.
Kuma ba sallama.
Ai, hajjiya daga nishi.
Ai, baiwar Allah kin kyauta. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kada musulmi ya kaulace wa dan uwansa musulmi sama da kwana uku. Su gamu, wannan ya kawo da kai, wancan ma ya kawo da kai. Manzo Allah ya ce wa khairuhu man ladhi yabda'u bisalam. Mafi alherin shine wanda zai wa dan uwan sallama. Saboda haka baiwar Allah zamto ke ce mafi alherin yi mata sallama. Domin in kina mata tun tana wato basarwa sai ta zamto tana jin kunyarki. Idfa billati hi ahsanu sayyi'a. Idan mutum na maka mummuna, kai masa kyakkyawa. Fa idan ladhi bainahu wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid. Karshe sai ya kaga tsakanin waɗanda suke gaba da juna, idan ana cutar da wani, shi kuma na maida cutar wani kyautatawa, sai ya zamto masa kamar wato sulki. Amma Allah sai ce وما يلقاها الا الذين صبروا ما ما iya samun irin wannan daraja da matsayi da aikata wa sai wanda ya daure domin shi dan yana zuga ka
malam
akwai inna bu hadin azim ba mai samu haka sai mutum
mai rabo mai yawa a gurin Allah. Na'am. Akwai wanda suke cewa idan suka yi ma sallama daya biyu uku baka amsa ba sun sauke nauyi.
A'a. Ita sallama ai kamar zikiri ne, kamar subhanallah take. Kamar alhamdulillah.
To ko in suka yi ma magana su uku wai a gannin su.
Za a baka lada.
Na'am.
Yanzu dan kana jin haushin wani sai ka daina zikirin sallah. A gaban sa ko sai ka daina zikirin sallah a masallacin sa?
Na'am.
To kamar inda kace subhanallah za a baka lada kai ta cewa
assalamu
alaikum. Manzo Allah kace iqra' as-salam ala man 'arafta wa ala man lam ta'rif. Eh ya da sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba. Shi yasa manzo Allah kace yana daga cikin alamun tashin alkiyama ma idan to mutane suna yi wa wasallama ne gurgurdan sanin su. To wanda baka sani ma kai ta masa balle wanda yake gaba da kai kai ta masa. Na'am.
Tore mu dauki mutun na gaba. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Shirin mutan bai ba bata na maka maraba.
Mala albarkan ku da kokari.
Na'am.
Sunana Sallami Barjanga.
Na'am Allah.
Mala tambaya ta kwaya sai ce ko kun ce ma karin haske duk da wani ban Allah sai yi shigin irin wannan tambaya din game da dai ibada na hadiya da ake yi ko sauban da suke dan farfaruwa irin shekarun baya. Amma wanda da yanzu aka dan fara samun saukin su abubuwa guda biyu ne. Abu na farko shine idan mutum yanka ragonsa ko bujimi ko sani da ga dauko su wanda za su gyara mu za su masa wannan aikin namu. Akwai mutanen da suke biyan masu aikin haƙƙin aikin su da naman jikin dabban da suka yanka.
Kuskure
na farko kenan.
Kuskure
ne biyu ko akwai wanda suke daukan fatan madadin su ba da sadakan da sai su yi dana ga yayye su ba mu ƴaƴan su yayin ko zai sai da su. To malam wannan abu yana da asali ne ko kuma bai da asali a addini?
Idan mutum ya
tsallaka
layyarsa.
Na'am.
Ba a so ya biya da ladan ɗawainiyar da ake yi wa dabba.
Na'am.
Da wani abu na
jikin dabbar.
Jikin dabbar. Fata ne ko nama ne.
Na'am.
Kuskure ne. Ba za a ce mutum ya yi haka ya ɓata masa layyarsa ba, amma dai ko mutum ya yi abin da yake ba shi ne ya fi dacewa ba, ko ba shi ne ya fi ba shi lada ba. Ya yi kuskure ya rage wa kansa lada. Saboda haka mutum yana biyan ladan ɗawainiyar dabba ne ko ɗawainiyar yanka daga wani arziki wani abu na daban na wanda yake wajen dabba
daga aljihun
daga aljihunsa.
Na'am.
Saboda haka kuskure ne jama'a in suna yi su daina. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yi ba ko malamai sunna santa a littafi cewa hakan haramu ne.
To zaka iya ba danka kyautar fata reje sai da kuma
danka zaka ba shi kyautar fata zaka iya ba shi da ya ci zaka iya ba shi ya sarrafa ya aji zaka iya ba shi a matsayin sadaka amma ba a sai da wani abu na layya
domin wai yace sai ga dan mutun ya dauka kuma ya
danka ne ko ba danka ba duk wanda ka san zai sai da wani abu na layya karka ba shi.
Na'am.
Ba a sai da wani abu na layya ita aba ne wanda gaba ɗaya an bar ita wa Allah subhanahu wa ta'ala.
Na'am.
Na'am.
Allah ya samu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Na'am, barka da shigowa.
Ya barkan ku awwal kai da mala.
Na'am, barka.
Tare kuke da bala mu kallar da
kawo. Wallah. To, ayya. Ka dauka?
Assalamu alaikum.
Kana jin mu? To, mun rasa ka. Da fatan zaka sake dawa akan number 07/06/82/94/7 da kuma 08/07/03/3. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na jin da yanzu muna da
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Barkan ku da warhaka, ina muku fata na sai.
Na'am, barka da shigowa.
Kuna magana da Jamilullah Ismail a unguwan Bawa Karamar Hukumar Lera a Jihar Katsina.
Me sunan? Jamilullah
Ismail da fa karamar hukumar unguwan Bawa Karamar Hukumar Lera a Jihar Katsina.
To Jamil.
Ni sunan ne mun wani iri Jamilullah.
Na'am, insha Allah.
To,
a dai duba sunan sai. Na'am.
Ta, to tambayan da zan yi nan shi ne. Mutum ne ya yanke farji zai yi layya. Sai yanke farce ya yanke dakin mai sai aka ba shi sautar rago ne layya. Akwai wani ladan da ya rage ne a cikin wannan layyan. Kuma tambaya na biyu shi ne mutum ne ya yi layya sai ya zo yanka ragon aka yanka da nashi ne aka yanka da wani sunan daban aka dau na wani aka yanka nan shi ya hukuncin wannan layin yake fatan za ta ci lafiya da Jamilul Lahi mai da gumba
to Jamilu
bale in fara tambayar ta karshe mutum ne zai yi layya sai aka kuskure kira sunan sa aka kira sunan wani a lokacin yankan layyan sa ba wani abin da ya shafi layyan sa ta sace al'umuru bi maqasidiha asalin abin da mutum yake nufi a zuciya da ita Allah subhanahu wata'ala yake hukunci da shi Allah yake hukunci amma kuskure Allah yana kawar da kai akan kuskure ba a kawo mutum akan abin da ya bisa kuskure saboda haka wannan abu ba wani abu ne mai damarwa ba innama al'amalu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa abinda kana fata da shi za a yi maka hukunci sannan maganarsa ta farko da ya yi akan
wai mutum ya yanke farce ya yi aski bai san cewa zai layya ba aka ba shi kyautan abin layya
sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Ummu Salama mata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rawaita hadis nan yake sai muslim cewa manzon Allah ya ce idan ɗayan ku yana so idan arada ahadukum an yubahi idan ɗayan ku yana so yana fata yana shirya ya tsara cewa zai yi layya to kada ya taba faratun sa kada kuma ya taba gashin sa to amma mutumin da bai da niyyar layya shi a lissafin sai yanzu bashi da abin da zai layya da shi ba wani abin da ya haramta gare shi idan kuma ya fara tabawan sa'an nan daga baya layyin ta zo shikenan hukuncin sa zai fara ne daga lokacin da ya samu layyan abin da ya gabanin haka ko babu komai a kansa sai dai a wannan gabar dole in kara jin hankalin mutane na san akwai wasu da suke yawo da sunan karatun addini suke sukan wannan abu cewa kazanta ne abu ne wanda yake mar asali hana mutane taba faratun su da kuma gasunan su in mutum yana niyyar zai yi layya gaskiyar zance suna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kazanta bane ba kuma abu ne wanda yake marar asali ba hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ta rawaita wannan hadisi matarsa Nana Ummu Salama kuma Imam Muslim ɗaya daga cikin littafan da suka fi inganci ya ambaci wannan hadisi na'am akwai wani zance da ake rawaitowa daga Nana Aisha wanda ya kama da kore haka cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka farlanta aikin haji kasan a shekaran farko manzon Allah bai je ba ya tura Sayyidina Abubakar a shekara ta biyu ne manzon Allah ya je wanda kuma nan ne aikin hajin sa na farko na karshe nan ne aikin hajin sa na bankwana don bayan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kwana 40 81 manzon Allah ce gagarin ku nan mana awwal manzon Allah da bai samu daman zuwa ba sai ya tura laquma shine Nana Aisha take cewa ita dai da manzon Allah ya tura abin yankan sannan zuwa maka ya sananta bata san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta ma kansa wani abin da ya halatta masa da ba irin kamar taɓa kumbarsa ba a ga manzon Allah ya daina ba haka nan taɓa gashin jikinsa ba a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daina ba to wannan hadisin shine wasu suka ce kaga wannan hadisin yana soke hadisin da ke cewa kada a taɓa din saboda haka shi kuma wannan hadisin da ke soke wannan cikin Sahihul Bukhari wancan kuma cikin Sahih Muslim wannan ba abin da ya kawo wannan hayaniya da rudani da zaka ji wasu suke yi in banda karancin ilimi na'am in masu ilimi sun yi magana akan wannan abun sad haki domin matsala ce wacce an samu sabanin dama akan ta mazhabar hanafiya su dama suna ganin idan mutum zai yi layya babu maganar kwata-kwata a ce ya taba wani abu na jikinsa waya a ce haramun ne gare shi kada ya taba gashin jikinsa kada ya aske gashin kada ya yanki farcen suka ce duk wannan ba haramun bane ba mai dalilin su hadisin Aisha sannan akwai mazhabar mutashafi'iya da kuma mazhabar malikiya su suna cewa makruhi ne maka ce makruhi abinda in kai ba za a ce maka ka aikata haramun ba amma in ka bari kuma zaka samu lada in ka bari kuma zaka samu lada sune suke cewa hukuncin aske gashi da kuma taba kumba makruhi ne mazhabar Hanabila sune suke ganin abun haramun ne in kai aikata za a rubuta maka haramci zunubi in ka aikata kuma za an ka bari kuma za a rubuta maka lada. To kuma dai yaya ne Imam Tahawi a cikin littafin Mushkil al-Athar ya hada kan zantukan gaba daya ya ba su ma'ana kuma ma'anar da dayawa daga cikin malamai sun sallama shine idan mutum mazaunin gida ne zai yi layya malam awwal in mutum mazaunin gida ne zai yi layya to haramun ne ya taba gashin jikinsa haramun ne ya aske gashin sa haramun ne ya cire farcen sa ko ya me yake cewa ya yanke farcen sa amma idan mutum yana mazaunin gida ne a mazaunin gida amma yana so ya aika wani abu a yanka masa a maka kamar yadda in kana da wadata zaka ce aka je a aika ma a yanka maka a maka to amma wani a zaman da ne yanzu in ka ce ka aika a yanka a ma talakawa maka ba ka kyauta ba saboda ayi abin da ake yanka maka ma yanzu sawa ake yi a priest a dawo da shi zuwa kasashen musulmi mabukata saboda haka wanda ka yanka a garin ku yafi in kana mazaunin gida zaka aika maka ne to tunda kai kana nan kuma a maka za a yanka maka to ba haramun ne ka taba
wannan
wannan shine abin da malamai suka ba mu hadisin amma ba wai kuma dan kafin ciwon canzancin shikenan sai ka ce ka soki hadisin manzon Allah ka ce kazanta bane ko wasu manzon marasa dadi ni dai abin da nake faɗa a ƙarshen ƙarshe malam awwal
na'am
duk abin da mutum zai zama dan Allah ne
sabawa
da wani ne ka saba dan Allah fahimtar ka dora ta akan dan Allah duk wani abin da kai da sunan addini dan ka bata mu wani ko ka ci zarafin wani ko ka ba mu wani haushi ko dan ka mole akan wani to baka da lada a gurin Allah subhanahu wa ta'ala
na'am
ko kowa ya abu dan Allah
masha Allah mallan zamu dakata anan sai bayan sallah kenan ko ko zamu je hutun sallah mu bayan sallah
bayan da zamu je malawa
muna nan ranar ita insha Allah
insha Allah
to sai sauraro mu hadu wani mako idan Allah ya kai mu ranar Lahadi zamu saki dawo cikin wannan shiri na mutum bai baya bata tunda Dr. Ibrahim Adam Umar Tisina yana nan bai ke ta zo
ba sai dai ɗan hukumar gidan rediyon ta tsara cewa lokacin kuna wasu abubuwa na ku na sallah
to zamu ne
zamu bi ka'ida
na'am na'am to a madadin shi Dr. Ibrahim Adam Umar Tisina Amina Aliyu ita ta ba mu wuri muka gabatar da wannan shiri awwal Musa Yakubu kan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
الجهل ديدننا واللهو مرتعنا والوهن سال دماء من مآقينا والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق ضاع ولم نلقى